Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17:25 da kuma 60 masu sauraron majin kullun Niger kuma za iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM Radio amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Dallol da Kuniya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa Radio kuma si za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar satarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Wai sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim Ka Almasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Litinin 2 ga watan Yuli. Bayan labaran duniya za a ji ƙarshen hirar shugaban kamfanin man Najeriya NNPC Dr. Mai Kanti Baru. Salihu Garba na tafi da shirin sana da rashin tayi. Daga nan kuma Babangida Jibrin ya gabatar mana da sharhin jaridun Najeriya. Muna kuma tafi da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa insha Allah labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Shugabannin kungiyar tarayyar Afirka 30 na taron kwanaki biyu a Mauritania inda suke mai da hankali kan yaki da cin hanci da rashawa da kuma yadda za a tunkari matsalolin karancin agaji da tsaro da yankin ke fama da su. Yayin bude wannan taron kolin mai masaukin baki shugaban Mauritania Mohamed Ould Abdelaziz ya yi gargadi kan yadda ake samun gazawa a fannin tsaro a yankin. Shugaban ya kuma yi kiran da a dauki kwararan matakai wajen kawar da tsauraran hare-haren da ake samu. A cewar shugaba Aziz, nasarar wannan yaki ta ta'allaka ne akan irin mafutar da za a samar wajen rufe gibin da talauci da sauran matsalolin zamantakewa ke haifarwa tsakanin matasa waɗanda ke tunzura su rika daukan tsauraran ra'ayi. Shugaban Mauritania har ila yau ya yi gargadin cewa muddin nahiyar bata magance matsalar cin hanci da rashawa ba, hakan zai hana Afirka ci gaba ta fuskar bunƙasar tattalin arziki. Ana kuma sa ran shugabannin Afirka za su tattauna kan matakan samar da zaman lafiya a Sudan ta Kudu da shirin sasanta kasashen Ethiopia da Eritrea. Sauran batutuwan da za su yi dubi a kai sun hada da zaben kasar Mali da Kamaru da Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da kuma Zimbabwe. Akalla fararen hula hudu ne suka rasa rayukansu a wani hari da ya kai kaici dakarun Faransa yayin da suke sintirin aikin sintiri a Mali a jiya Lahadi, inji ma'aikatar tsaron kasar. Mutum 20 ne a cewar ma'aikatar tsaro aka tabbatar da cewa sun jikkata ciki har da dakarun Faransa su 8. Zuwa yanzu babu wata kungiya da ta dauki alhakin harin wanda ya faru kwanaki kadan bayan da masu tsauraran kishin addini suka kai wani samami a hedkwatar dakarun hadakar kasashen Afirka biyar da ke Bamako inda suka halaka mutum 6. Wani kakakin babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya ya ce Antonio Guterres ya yi alawa dai da harin. Ya kuma jaddada aniyar majalisar wajen ci gaba da bada goyon baya tare da haɗin gwiwar ƙasashen duniya ga dakarun Mali da al'ummar ƙasar domin ganin an daidaita ta. Hare-hare a ƙasar ta Mali ta sun zafafa ne yayin da take shirin gudanar da zaben shugaban ƙasa a ranar 29 ga watan Yuli. Andres Manuel Lopez Obrador, ɗan shekaru 64 mai ra'ayin sauyi wanda kuma ya faro harkokin siyasa sagomman shekaru da suka gabata bayan da ya yi dukufa wajen kare haƙƙin 'yan ƙasa, ya lashe zaben shugaban ƙasar Mexico. A jiya Lahadi ya bayyana cewa batun cin hanci da rashawa da kuma bin doka na daga cikin abubuwan da gwamnatinsa za ta mai da hankali a kai. Wani batu kuma da gwamnatinsa za ta dukufa a kai a cewar shi shine tunkarar gwamnatin Amurka da shugabanta Donald Trump, wanda a lokacin yaƙin neman zaɓensa ya yi ta ɓaɓatin cewa zai tilasta wa Mexico ta biya kuɗin gina katanga tsakanin ƙasashen biyu. Trump har ila yau ya kwatanta wasu 'yan ƙasar Mexico a matsayin masu aikata laifuka da yin fyaɗe idan sun tsallaka zuwa cikin Amurka. An dai taita da jijiyar wuya tsakanin Mexico da Amurka musamman dangane da yadda gwamnatin Trump ke aiwatar da tsarin ba sani ba sabo wanda ya kai ga raba 'ya'ya da iyayensu mafi akasarinsu 'yan ƙasar ta Mexico a kan iyakar ƙasar Amurka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Somalia akalla fararen hula biyar ne suka rasa rayukansu sannan wasu sama da 10 suka jikkata bayan da mayakan Al-Shabab suka harba makamai a wata unguwar fararen hula da ke Mogadishu babban birnin ƙasar. Kakakin ma'aikatar tsaron ƙasar Abdulaziz Ali ya tabbatar wa da sashen Somaliyanci na muryar Amurka cewa an samu asarar rayuka ne sanadiyar makaman da aka harba. wani kwararre a fannin tsaro a Mogadishu ya faɗa wa muryar Amurka cewa makaman igwa da aka cilla guda uku masu nauyin ma'aunin milimita 60 sun faɗa a unguwar fararen hula a gundumar Wajir dake kusa da hedkwatar rundunar dakarun tarayyar Afirka mai aikin wanzar da zaman lafiya a Somalia wacce ake kira AMISOM a takaice. Tadadai kungiyar ta Al-Shabab ta dauki alhakin kai wannan hari wanda ya faru jiya Lahadi inda ta tabbatar da cewa niyyar ta ita ce ta kai harin kan dakarun na Afirka. Shugaban Amurka Donald Trump ya kare hukumar da ke sa ido kan shige da fice a kasar mai cike da takaddama inda ya soki kiran da wasu ƴan adawan jam'iyyar Democrat ke yi na a rushe hukumar. A wata hira da yi da gidan talabijin na Fox News a jiya Lahadi, Shugaba Trump ya ce a siyasance yana kaunar batun na shige da fice. Ya kara da cewa idan har ƴan Democrat suka ci gaba da kiran a rushe hukumar, yana ganin ba za su sake cin zabe ba a nan gaba. Dubin dubatar masu zanga-zanga ne suka yi bore a ranar Asabar a sassan Amurka kan tsarin ba sani ba sabo da yake aiwatarwa, inda ake cafke duk wanda ya shiga Amurka ta kan iyakar Mexico ba bisa ka'ida ba. Sannan ya nemi da a yi hanzarin sake hada ƴaƴan bakin haure sama da 2000 da iyayensu da aka raba a lokacin da suka shiga Amurka.
Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington. To kamar yadda ba a rasa tunawa ba, shugaban kamfanin man Najeriya NNPC Dr. Mai Kanti Baru ya zo wani taron makamashi a nan Amurka har ya kawo mana ziyara a nan sashen Hausa, inda abokin aiki na Mahmud Lalo ya yi hira da shi kan batutuwa daban-daban da suka jibanci bangaren na makamashi. Yau za a ji babi na ƙarshe na hirar, inda Mahmud ya dora da tambayar Dr. Baru cewa
wannan kamfanin NPC da kake jagoranta wuri ne da ake mai kallon ana yawan samun matsalar cin hanci da rashawa, ana ɗiban makudan kuɗaɗe ta hanyoyin da ba su dace ba. Me za ka ce dangane da haka?
Eto, kila an yi ada, amma dai a yanzu a ƙarƙashi na alhamdulillahi ni na san cewa ba a yi, kuma ba ni barin cewa duk in ma aka ce wani ya yi tunin zan dau mataki a kai, don kaure ban ji ba kuma ban gani ba. Mai yiwuwa an yi ada, amma da yanzu muna ƙoƙarin gwargwaron hali mu ga cewa mutane ba su ci gaba da wannan muguwar hali ba, in ma da an yi.
Ya yanayin dangantakarka take da ministan mai Kachuku? Kwanakin ba kudin samu dan takaddama da ta kai ga shugaban kasa ya kira ku?
Eh, to kila da mutane sun ce shugaban kasa ya kira mu, amma ba zancen wani shugaban kasa ya kira mu a wannan sha'ani. Kuma ni dai a fahimta ta ba ni da wata matsala da shi, shi mai yiwa yana da ita, amma ni dai ba ni da matsala da shi, kuma ina aiwatar da aiki na yadda ya kamata, kuma in ya shafe shi ina zuwa wurin shi na gaya mishi ga irin abin da muke so mu yi, kuma ga shawarorin da nake bayarwa za mu yi. So shi ma kuma in aka tashi za ka ga in akwai wasu abubuwa da yake so NNPC su yi yana gaya mana kuma muna yi. Abin da mutane kuma ba su fahimta ba, kuma a nuna musu cewa lallai ba wata matsala, ai shine alternate chairman dina na board dina, wato tunda shugaban kasa shine chairman na board, mazaunin shi ne ministan Petro, shi kuma karamin minista shine wato kaman alternate chairman na board. To inda board ba ta aiki, to za ka ji ai komai ya tsaya. To amma board na aiki, kuma muna nan muna board meeting kusan kullun wata za ka gani board meeting.
To a ƙarshe a ce yau baka kan kan wannan kujera, kaman in kai waiwaya ba kai kallo, me zaka ce zaka bi kirji kace shine abin da ka samu ka cimma wajen tafiyar da wannan kamfani na NNPC?
Well, babban magana dai daya shine kamar yadda kace kila da akwai wannan cewa ana rashawa, ana cin hanci, ana abubuwa, daga zuwa na alhamdulillah Allah ya taimake mu, mun gyagyara mun kawo mutane da ya kamata su yi aiki da kamata, su rike amanan jama'a, su ga cewa lallai abin da aka kafa kamfanin a kai ana yin shi daidai. Kuma alhamdulillahi mun gyagyara yadda yake sha'anin wahalar mai da sauransu sun wuce. aikinmu na kokarin mu hakikar sirri cewa ko akwai mai ko babu a arewacin Najeriya nan ma muna nan muna yi gadan-gadan sannan kuma zancen rigingimu da muke samu a Niger Delta su ma duka mun yi kokari mun gyara yadda yake muna samun ikon mu je mu gyara duka hanyoyin da muke samu kuto da mai ba tare da matsala ba su ma mutanen Niger Delta suna fahimtar mu cewa mun zo ne don mu musu gyara ba don mu yi tadi ba kuma abubuwan da aka yi na da zai bata musu rai muna kokarin gyarawa mu ga cewa an yi ga kuma shanin kawo gai ga sarewa ga refineries kamar da wata tun mai da muka gyara ga kuma cewa duka staff suna jin dadin irin wannan aiki da muke ta yi hankalin su yana kwance
an saurari Dr. Mai Kanti Baru a hirarsa da abokin aiki na Mahmud Lalo to kafin mu ci gaba ga Aisha Musa daga Sudan sheki yanzu kuma bari mu koma gefe guda Sarfilu Hashim Gungumar ko kuma Salihu Garba ya gabatar mana da shiri na gaba
kuɗe a kashe su ta hanya mai kyau
kuɗe a kashe su ta hanya mai kyau
kuɗe a kashe su ta hanya mai kyau
jama'a assalamu alaikum Salihu Garba ne daga nan muryar Amurka a birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin tayi Wata kila makon jiya kun ji bakonmu Alhaji Aminu Dangana yana cewa gwamnati ba ta tuntubar masu ruwa da tsakiya kan fannoni daban-daban kafin ta fitar da manufarta. Sabili da haka wakilin murar Amurka da ke Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya yi masa wannan tambayar.
Yanzu menene abin yi baya ga tunda dama an sabu bullo da manufofi ayi wancan ya kare wai menene maganin yin wato manufofi policies da gwamnati take ba tare daga wannan karo da arena
ga yadda ya ci gaba da bayani
wanda policy din ya shafa sai ka kira shi ka kira mutum wani policy ne da ya shafi noma ka zauna da manoma su fada maka to idan muka yi muku wannan ku kuma me za ku iya wa al'umma ce mu ga abinda muke so a yi mana kuma in an mana mu mun yi alƙawarin zami kasa in ma yarjejeniya za yi a rubuta idan masu masana'anta ne ka kira su a zauna da su ko ba zama na minti biyar ba a zauna kwana bakwai wata guda ana tattaunawa sai an tace kuma ba wai wakilan su masu masana'antu ba wakilan manoma ba a kira waɗanda abin ya shafa directly a zauna da su kai tsaye ka zauna da su menene zamu yi maka ka gani kamar a musulunci ne yarinya ce tace ba ta son wani kaza sai ka ce dole sai ta auri wannan mutum tace ita ga wanda take so kuma wannan mutum da take so ba shi da wani aibu a musulunci sai ka ce dole sai ta aure shi kaga a ƙarshe wannan auren ba zai yi tasiri ba to haka saboda haka in kana so ka cimma burinka ko kuma ƙasa ta kai wani matsayi na ci gaba sai ka nemi waɗanda abin ya shafa an zauna zama sahihi na gaskiya
can ranka da kai magana wahalhalu da watakila mutum yake yan kasuwa ke samu wurin shigo da kai yake ce kace da za a samar da yanayi mai kyau da bisa tsari da dan kasuwa ma an kace je shigo da kaya da kansa ba zai je ba
na'am
gwamnati ta ce tunda ta yi la'akari da
wato kayayyakin kasar China da muke amfani da su musamman a nan bangaren yana da yawan gaske yanzu ci to masayar kudi na canji ne yana daga cikin abubuwan da suke jefa ɗan kasuwa wani halwarin shigo da kayayyaki sai su ce to ayi wancan zance na fahimta yarjejeniya tsakanin su da hukumomin China baka ganin watakila an kamo ta farki tunda an fara kama wato warware wata matsala ko wani kalubale da su ƴan kasuwa ke fuskanta a garin siyo kayayyaki
to ko da yaushe gwamnati ba ta yin kawai awan gabanta take sai ta fahimtar da ƴan kasuwa da suke zuwa China sawo kaya cewa menene matsalar ku in suka gaya mata misali suka ce mu mun lura cewa duk lokacin da muka yi order kaya muna biya ne da dala ita kuma dalan nan ko da yaushe tana yawan caccanjawa
farashinta
saboda haka ko da yaushe asara muke amma idan za a yarjejeniya da kasar China ayi wato kayyade farashin tsakanin kudin China da kudin Nigeria misali kace kowace yuan dan Najeriya zai iya musaya kuɗi akan naira 30 nan da shekara 5 wannan farashin ba zai canja ba saboda haka yau dan Najeriya idan zai so kayan sarrafa ko injina na sarrafa kaya daga China akan kowace yuan ɗaya zai biya naira 30 ka ilmantar da shi dan kasuwa kace to zamu fito da tsari tsakanin mu da China duk lokacin da kaje so kaya zaka bada naira 30 akan kowace yuan daya to amma kayan da zaka so ba fa kaya misali na tsinken sakatar hakuri ba kaya na taci barkatai ba misali anan akan titi muna ganin abubuwa da yawa da ake sayarwa akan titi wanda ba su da ma'ana to abinda ake so gwamnati ta ilmantar da mutane tukuna kafin ta yi wannan zancen musayar kudin a ce to duk wanda zai je sawo injina na sarrafa kaya kaza wanda mun hana kawo wannan kayan za a canja mishi ko yana da damar da zai biya wannan injina akan naira 30 kan kowace yuan daya to kaga wannan mutane za su fahimta wanda ma bai yi karatu ba ya sani wanda bai san ma bihin ba ya sani saboda in ya san wannan abun ya nutsu aka gaya mishi cewa kuma to fa duk idan ka je ka kawo kaya wanda muka hana za mu kwace kuma mu kona su kai asara kuma wata girma za mu saka cikin kurkuku to kaga zai fahimta amma yanzu duk wannan kawai ita gwamnati tana magana ne da kanta
ita kadai
anan Kano kaji wani taro da aka ilmantar da mutane ko kuma kafin a fito da wannan tsarin an tintubi yan kasuwar da suke zuwa China anan Kano kusan kulli yaumin mutane suna fita daga wato filin jirgin sama zuwa China sun san abinda gwamnati take faɗa wani yana nan zai fita da kuɗin shi ya je so kayan shi ba ruwan shi ba ya sauraron ma abinda gwamnati take faɗa misali saboda ba a neme shi ba ka gani saboda haka ko da yaushe kada gwamnati ta dinga maimaita kuskuren da take ta yi in za ta yi abu ta zo tukuna ta shafa ta nemi wanda abun ya shafa ita gwamnati kawai wakiliya ce ta mutane in yau gwamnati ta fito da wani tsari wanda zai cutar da mutane to ai bai ta komai ba
to idan haka ne ina tasirin wani abu tunda ga alama banjin anyi ita gwamnati ta dau matakai ko sharadan nan da ka kawo na sharuwari da abin zai tasiri
wannan dai muna ba wa gwamnatin yin shawara ita ta san abin da ya dace aisha sa ma muke wannan magana dan ta ji cewa duk lokacin da za ta fito da wani tsari ta tsaya ta nutsu ba zancen wani gaggawa in ka tsaya ka nutsu kai abu dan mutane ko mutane suka gamsu tun kafin ka fito da wannan abun to insha Allah wannan abun zai tasiri
su kaman yan kasuwa ba su rawar da za su taka idan gwamnati ta bujiro da irin waɗannan abubuwa ba tare da ta yi mata su wannan irin tuntuɓa da kake magana ba
in baka gayyace ni ba kamar taro ne daurin aurenka in baka gayyace ni ba me zan je gayyace ni ne
Eto amma za ita gwamnati za ta yi ne abin da kai kuma yake da nasaba da abin da kake.
Ai malam wannan abu ne wanda kowa ya sani. Duk wani wanda yake da hankali yau in an gayyace ka ka bada ra'ayi to zaka bayar. Amma idan ba a gayyace ka ba shikenan kowa je ta kanshi. Kamar yanzu misali ne da baka zo ka same ni ba sai ta kallon kawo gwamnati. In ka yi rubutu ma ba wanda zai karanta. Kuma ma dole ne na iya rubutu da karatu in ban iya ba fa kamata yayi ayi wani taro yadda zan tashi kowanne dan adam ya iya magana Allah ya bashi wannan baiwar jariri zaka ga wanda yake koya mishi ma iya magana Allah ya riga faɗa cikin alkur'ani shi yake koya wa mutane magana saboda haka duk wani wanda ka bi shi da yaran shi kace menene ra'ayinka game da kaza zai ga maka amma in baka neme shi ba shikenan kamar da na baka misali ne yawan zaka yi daurin aure ko za a yi suna a gidanka ko za a wani abu in baka gayyace ni baka aiko min da kati ba ko baka aiko min da text message ba cewa kana nema na kai ko text message ka aiko min idan na gani cewa ni makwabcinka ne ko ni dan uwanka ne na fi karfin ka aiko min da text message kamata yayi ka yi min waya Malam Aminu wallahi kaji na shirya daurin auren dana rana kaza ina gayyata ka san ji dadi ko kuma ka tako ka kawo min kati gidana in ma baka ji na yo ma waya baka ci malami na kawo fa kati ka ganshi na ganshi to kaga ka daure ni dole na je daurin auren nan dai ina da rai da lafiya kuma in na je zan yi kokari mu gaisa da kai to wannan rayuwa fa ba aba bace mai wani rudani babu wani abu amma muna daukan boko da wani abun da turawa suka kawo waɗanda su makwabci bai san makwabci ba dan uwa kai yarinya sai ta in ta kai shekara 18 sai ta ce ita fa za ta bar gidan su to ma dinga dauko irin wannan tsari muna cewa shi zamu yi amfani da shi gwamnati ta tuntubi mutane ba bai kamata ta ji tsoron mutane ba ta tuntube su me kuke so mu yi muku kuma gwamnati ta daina kawai dauka cewa abinda ita take tunani shine abinda mutane suke so ka gane to me za a yi yau kayan abinci kamar da wani malami ne ya fito ya ce akwai wanda suke fitowa gidan radio su ce wai sun dauki nauyin wa'azi na watan Ramadan yace mutane fa ba wannan suke so ba wadanda suke biyan wannan kudin radio din su sai abinci su ba mutane Allah ya yi magana ciyarwa a Qur'ani ciyarwan muke yi mutane nawa ne suke ciyarwa da ana ciyarwa zamu dinga gani mutane suna bara so kaga wannan ya nuna cewa mutane kawai awan gaban suke gwamnati awan gabanta take yi ba abin da yawanci mutane suke so bane ka ba mutane abinci misali ya fi kaje wai kai sponsorin da radio program ana wa'azin nan tintini ake jin shi tintini ake jin shi amma in ka kyautata wa mutane zai su nutsu in ka kyautata wa mutane sai su daina bara in ka kyautata musu sai su ce to ai kotun da ana mana haka ya kamata mu in ma sata suke in ma robbery suke sai su nutsu to wannan shine ni ra'ayina
to Allah ya saka raka
nagode nagode
jama'a anan zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya kai mu ku je mu da wani sabon shirin a madadin bakon mu Alhaji Aminu Dangana da wakilin murar Amurka da Jekano Mahmud Ibrahim Kwari da waɗanda suka taimaka da sauti ne Salu Garba ke muku fatan alheri ku kasance lafiya
sai da malamai yanzu kuma ga baban gida Jibrin da sharhin jaridun Najeriya
zan fara sharhi ne da jaridar da Nesha jaridar da ta ruwaito cewa ya zaka wasu tsaffin janar-janar na sojojin Najeriya a ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban ƙasa janar Olusegun Obasanjo sun hada wata kungiyar asiri na tabbatar da ganin cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari bai samu nasara ba a zaben da za a gudanar a shekara mai zuwa jaridar ta The Nation dai ta ruwaito cewa daga cikin janar-janar din sun hada da Lieutenant General Tapulis Danjuma da Janar Ibrahim Babangida da tsohon shugaban sa Abdulsalam Abubakar da General Zamani Lakwa da kuma General Joshua Dogonyaro da kuma wasu mukarraban su. Sai kuma jaridar Daily Trust da ta ruwaito dan majalisar dattijan Najeriya kuma tsohon gwamnan jihar Kano Senator Rabiu Musa Kwankwaso na jam'iyyar APC yana cewa zai iya kada shugaban kasa Muhammadu Buhari a zaben da za a gudanar a shekara mai zuwa. Muddin tsohon jam'iyyarsa ta PDP ta amince ta zabe shi a matsayin dan takaranta na neman shugaban kasa. Kodayake Sanata Kwankwaso bai fito karara ya bayyana cewa ya fice daga jam'iyyar APC ba. Karuwar kashe-kashe saraki ya kira da sake shugabannin tsaro a Najeriya. Wannan shine babban labarin jaridar Premium Times da ake bugawa ta yanar gizo. Jaridar ta ruwaito shugaban majalisar dattijan Najeriya Sanata Bukola Saraki na kira ga gwamnatin Najeriya da sauya shugabannin tsaron Najeriya don yarda rashin tsaro ke ci gaba da kankama ta rukun da kashe mutane a kasar. Saraki dai ya furta kan ne a birnin Ilori. Raki ya ce yana fatan 'yan Najeriya ba za su kalli kiran da yi a matsayin na siyasa ba, sai dai bisa la'akari da yadda ake ci gaba da hasarar rayukan waɗanda ba su ji ba su gani ba a harkar tsaron kasar. Sai jaridar Vanguard da ta ruwaito cewa rundunar sojin Najeriya ta kama 'yan ta'addan Boko Haram guda 32 a gurare daban-daban a jihar Borno. Kakakin sojan Najeriya Brigadier General Talzar Chuku wanda ya tabbatar da hakan ya ce daga cikin su akwai wani mai suna Ibrahim Lawal wanda ya saranda tare da bindigarsa kira AK-47. A cewar rundunar sojin dai yanzu aka 'yan ta'addan na fuskantar bincike daga rundunar sojin kasar kafin kuma a mika su ga hukumomin da ya kamata. A ƙarshe sai jaridar Leadership jaridar kuma da Twitter shugaban kasa Muhammadu Buhari ke kira ga kasashen duniya da su taimaka wajen dawo da dukiyoyin da aka sace zuwa kasashensu ga kasashen na asali. Cewa Buhari dai ya yi wannan kiran ne a wajen taron shugabannin Ƙungiyar kasashen Afirka da ke gudana a birnin Nouakchott na ƙasar Mauritania. Ƙarshen sharhin jaridar na wannan safi ake nan. Babangida Jibrin Murya Amurka daga Lagos.
Ta gaida Babangida, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin kuma sauraronmu.
Assalamu alaikum, ni ne Umar Hassan Tankuri wanda ake ce ma ana sallama ko kuma dan hakimi bakin KTTV Katsina State ba tsarin Road. Da Allah dan annabi mutanen Plateau ku zanna lafiya, ba mu sanin addini, cikin addini bai da amfani, kuma ina kira ga gwamnatin tarayya da za a yi a taimaka a zanna lafiya. Allah ka kawo mu zaman lafiya a huta laya. Daga Umar Asantan.
Assalamu alaikum, sunana Dr. Haruna Pullo Bajoga, garkuwar kungiyar muryar talaka. To alhamdulillahi ala kulli hal, haƙiƙa mun ji dadi kuma mun yaba da wannan yunkuri na mahukuntan Najeriya a kokarin da suke yi na rabawa talakawan kasar kudaden da aka kwaso, wasu kudaden da aka dawo da su na marigayi tsohon shugaban kasa na Najeriya General Sani Abacha.
To yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice.
To shugabannin kungiyar tarayyar Afirka 30 na taron kwanaki biyu a Mauritania, inda suke mai da hankali kan yaki da cin-hanci da rashawa da kuma yadda za a tunkari matsalolin karancin agaji da tsaro da yankin ke fama da su. Yayin bude wannan taron koli, mai masaukin baki shugaban Mauritania Mohamed Ould Abdel Aziz ya yi gargadi kan yadda ake samun gazawa a fannin tsaro a yankin. Shugaban ya kuma yi kiran da a dauki kwararan matakai wajen kawar da tsawaran har-haren da ake samu a nahiyar ta Afirka. A kalla fararen hula hudu ne suka rasa rayukansu a wani hari da ya kai kici dakarun Faransa yayin da suke aikin sintiri a Mali a jiya Lahadi, inji ma'aikatar tsaron kasar. Mutum 20 ne a cewar ma'aikatar ta tsaro aka tabbatar da cewa sun jikkata ciki har da dakarun Faransa su 8. Zuwa yanzu babu wata kungiya da ta dauki alhakin harin wanda ya faru kwanaki kadan bayan da masu tsauran kishin addini suka kai wani samami a hedkwatar dakarun hadakar kasashen Afirka biyar da ke Bamako, inda suka halaka mutum 6. Andres Manuel Lopez Obrador, dan shekaru 64 mai ra'ayin sauyi wanda kuma ya faro harkokin siyasarsa gwamman shekaru da suka gabata bayan da ya dukufa wajen kare haƙƙin 'yan ƙasa, ya lashe zaben shugaban ƙasar Mexico. A jiya Lahadi ya bayyana cewa batun cin hanci da rashawa da kuma bin doka na daga cikin abubuwan da gwamnatinsa za ta mai da hankali a kai. Wani batu kuma da gwamnatinsa za ta dukufa a kai shi ne tunkarar gwamnatin Amurka ta shugaban da shugabanta Donald Trump, wanda a lokacin yakin neman zabensa ya yi ta babatin cewa zai tilastawa Mexico ta gina wato katanga.
To masu saurare ne muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Mahmud da ya taya ni da kuma shi Salamon Abu da ya hada mana sautin da injiniyan mu John Ellison ni Ibrahim Kalbasi Garba ke cewa sai kuma anjima.